الله يا الله نذكر الله نكين نرقى بروتك تنتبوا
ina da shekara 13 aka yi mini aure. Ni da abokiya ta ce ni tawai ne. Mu duka shekara 13 ku gare mu da aka yi mini aure.
Ba mu sa almin nan na tun da wuri saboda na cikakken da ake samu da yawa. Mun yi san kamar yara a bar su sununa sosai.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugabannin kasashen Canada, Malawi, Uganda da kuma Zambia tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa kananan yara UNICEF da asusun kula da yawan al'umma UNFPA da kuma cibiyar tarayyar Afirka sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman yayin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na 72 da nufin shawo kan aurar da 'ya'ya mata da wuri. Kididdiga ta nuna cewa jamhuriyar Nijar har yanzu tana kan gaba wajen aure da 'ya'ya mata da wuri a kasashen duniya, inda aka yi kiyasin cewa ana yi wa kashi 76 cikin 100 na mata aure kafin su cika shekaru 18. Ta haka shirin domin iyali zai bibiya kan wannan matsala da nufin gano abin da ke haifar da ɗaukar wannan mataki da illarsa ga ci gaban iyali da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Za mu kuma fara yin shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilin Musulmi Mummuni Barma ya haɗa mana.
Bayanai na nunin mata kimanin 700 da 'yanka ne ke kamuwa da matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. Aurar da 'yan matan da ke da ƙarancin shekaru na kan gaban dalilan da ke janyo wannan matsala. Malama Diko ta taɓa tsintar kanta cikin irin wannan hali.
Ina da shekara 13 aka yi mini aure. Ni da abokiya ta ce ni tawai ne. Mu duka shekara 13 ku gare mu da aka yi mini aure. To mijin nan da aka yi mini aure ma ba mu sani ba, sai dai lokacin nan da aka daure aure aka kai mu gidan mijinmu. Mu duka ba mu san mijinmu ba. Shekara guda ne na yi gidan miji da na samu ciki. Da na samu ciki ba mu tai likita ba. Kawai mu wajen mu lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo, wannan akwai kunya. Mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan, sai dai mutum aihuwa na biyu dai. Kuma auren nan da aka yi an mini babana biyu wannan sun samu matsala tsakaninsu. Gudan nan yake ka a yi arme tun da shi ba ya so babana wanda ya aihe ni, to yaya shi ma yake sai dai an yi auren nan. To tun lokacin nan sun samu matsala. Da na zo na aihu ma babana take tun da shi ba ya so auren nan. Inda aka yi aure in matsala ya ta ya samu, wallahi shi babu ruwan shi, haka nan ne kuma. Da na aihu kowa bai zo ba.
Yawaitar wannan matsala da ke taƙaita sha'anin karatun 'yan mata ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Dimol ƙaddamar da ayyukan faɗakarwa da na jin ƙai don ceto rayuwar 'yan matan da suka faɗa irin wannan uƙuba, in ji shugabar wannan ƙungiya Salamatu Traore.
Ga iyaye su ba ɗiyansu su buɗe musu hanya da ke sa su samu ilimi, su yi karatu. Yarinya da ta yi karatu macen ƙwarai ce, tunda gobe ita ma iyalinta ta ba su ilimi kuma ta kula da su sosai.
Gargaɗi da jan hankulan jama'a game da illolin da ke biyo bayan aurar da 'yan mata masu ƙarancin shekaru wani aiki ne da 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar ke ganin suna da gudunmuwar da za su iya bayarwa domin cimma nasara a kansa. Honorable Lamido Mummuni Haruna na da irin wannan tunani.
Kasa a cikin al'adunmu irin waɗannan aure ana yin su ba don aure a yi shi mace ta koma gidanta ba. Alal misali, in na ɗauko maka wajen hilla ne a abin da muka sani a da, iya mace in an haihe ta ana iya an kama mawa ne tun tana ƙarama. Ko koran da aka haihe ta ma sai a ce wane ya kama ma wace yaron shi. To waɗannan abubuwa da ake yin su a lokacin nan don ka aje a shiga wani sha'ani, ana wasu abubuwa da ita. Da ta tashi an san matar wace ce, amma sai ta kai shekarunta za ta koma gidanta. Amma yanzu akwai ɗabi'o'i da yawa da ake yi waɗanda ba daidai ba ne.
Masana a fannin halittar jikin ɗan Adam sun bayyana cewa shekaru 18 da haihuwa su ne aka tabbatar a matsayin na cikar budurcin ya mace. Saboda haka kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa ga ayyukan ganar da al'umma muhimmancin mutunta wannan sharadi da dokokin kasar Nijar suka gindaya. Hajiya Maimuna Madam Dulai na daga cikin shika-shikan wannan aiki.
Ba mu sa almin nan na tun da wuri, saboda na faɗa maka cikas kin da ake samu da yawa. Mun yi san kamar yara a bar su nuna sosai kuma su tahi Allah kuma su samu incin kan, saboda yau ko uwarka da ubanka talaka ne. In dai lalle azimin kai karatu ko baka samu aiki ba, lalle kana iya wayar da kai kuma ka san incin ka ko takarda aka kawo ka iya karanta da ita, tunda ba lalle sai karatu ba, amma kai da kanka sai ka kiya ka ce nayi karatu an bani bayani. Lalle tunda wuri ba ni tahiya in ta yin yiwa arme, saboda akwai abin da yake iya faruwa gare ni wanda lalle azimin zai kawo min cikas.
Akasari uwaye mata ku ne kuka fi daurewa wasu maza gindi domin su aure ƴaƴanku, saboda watakila suna da arziki ko kuma wasu manyan mutane ne ko kuma suna da wani iko haka?
Ai wani fanni su mazan su da kansu, saboda harkar talauci na faɗa maka ana iya amshi kuɗi dan saboda mutun ya zo da katuwar riga kawai ka dauki diyar ka kai ka bashi. Rishin sanin inci, saboda mace wata rana ba ta incin ta yi ma magana a cikin gida, namiji ne ke magana. To shi yasa muke son wannan duwayen kai ne, muna so lalle su sake yanayin ra'ayinsu, su san menene ina ne duniya ta sa gaba.
Fifita al'adun gargajiya tamkar wani abin da ke kunshe cikin tsarin addini, wata ɗabi'a ce da wasu mutane ke laɓewa da ita domin aikata abubuwan da ke cutawa rayuwa. Duk wanda cewa malamai sun sha kwatantawa jama'a a kaucewa irin wannan shishigi. Mafari kenan da kungiyar Wheel Federation Niger ta so mutuntubar Somali da ƴan mata domin su gane illolin rungumar al'adar da ba ta da amfani duniya da lahira.
Mun san da aure yana da haƙƙi. Haƙƙin aure in yarinyar bata kai ba, ba ta iya bada haƙƙin aure. Wasu yara kun ga yanzu tun shekara 12 sun ga wanci. Shekara 12 an yimta aure ta doki ciki. Jikin bai tsira ba, ba ta iya ta'ayi. To shi ne mun ka tara yara haƙƙinsu ne, su za su kokowa da wannan a samu a ba su haƙƙinsu. Aure wajibi ne, amma yarinya ta kai aure sannan a yi mata, wannan kuma wajibi ne.
Wasu matasan da na tantauna da su akan matsalar auren wuri sun bayyana min cewa a halin yanzu kan magiya waye. Mu fara da jin Ramatu Mai Dawa.
Wannan babban matsala ce sosai, saboda in ba ta tsaya ta yi karatu ba, ita ma ba ta iya ba ɗiyanta tarbiya sosai. Kinaya an bar ta ta yi karatunta, tana iya zaɓen mijinta wanda take so a daidai lokacin da ya kamata, kuma su samu yara na gari, ta ba su tarbiya na gari. Gaskiya ina ganin muna iya yaƙi bisa shi, saboda a hana muna iya waye ma uwayen yara kai bisa wannan auren na dole ko kuma na wuri. A musu aure da wuri bai kamata ba gaskiya. A jira har lokacin su yayi kuma a biya musu karatu.
Sunana na Nafatu Mutigirayen, kamar yadda aka sani. Ni dai shawarar da zan ba uwaye na su bar yaro su yi karatu, su samu aiki, don saboda in sun samu aiki za su iya taimaka musu su kansu yayan nasu, za su iya taimaka ma yannan su, za su iya taimaka ma ko mijin nasu suna iya taimaka ma, ko uwata tana iya taimaka ma. Ko dai wasu ƴan uwa na ta duk da aganganta tana iya taimaka musu, kuma ɗiyarta za su iya samun rayuwa ingantacciya.
Dagewa domin samar da kyakkyawar rayuwa ga matasa har izuwa lokacin da suke iya ɗaukar ɗawainiyar kansu, wata hanya ce mai fa'ida ga ci gaban kowace al'umma.
Ita ɗiya mace abun da ake so, in ta je ɗakin ta tana da ƙarhinta, tana da lahiyarta, tana iya ta yi aiki yanda ya kamata, ta ba da yaro, ta aihi yaro, ta iya ta ɗauke shi, ta bashi nono yanda ya kamata don yaron nan ya samu lahiya. To in aka dauke ta ita yarinya ce karama, an mata aure ta haihu, in ma babu matsala a cikin haihuwan, ya za ta yi rike yaron ta bashi tabi'a yanda ya kamata? Ba daidai bane irin waɗannan abubuwa a tattauna, domin mu duka da kake ganin mu muna da yoyi an mata ba ma so abun da ya taba su. Shi ne ya kamata a duba a gani da malamai da sauran hukumomi, menene ya kamata a yi.
Alƙalaman ƙididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin 100 na al'ummar Nijar dukkan su mata ne. haka kuma bayanai ke nunin sama da kashi 70 na yawan jama'ar kasar matasa ne, yayin da masana ke cewa yankunan Maradi da Zandar ne ke kan gaba wajen aurar da yara kanana saboda dalilai masu nasaba da matakin kare ƴan mata daga matsalar daukar cikin shege.
A gaida Mallam Sule, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, zamu gayyaci masu ruwa da tsaki a Jamhuriyar Niger domin gano hanyar shawo kan wannan lamari. Yanzu madadin wakilin namu Sulaiman Munbarma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan